This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 5 ga watan Maris. A babin rahotanni za a ji inda aka kwana a zargin da wata sanata ke ma shugaban majalisar dattawan Najeriya cewa ya ci zarafinta a badalance, zargin da ya karyata.
Ya fito ya kare kansa, ba maganan ya fito yana wasa da hankalin mutane bane, ya shiga hankalinsa. Majalisa ba gurin wasa bane. Su zo su wa kasa aiki, su tabbatar da cewa yunwa da talauci da abubuwan da ya addabi al'umma shi ya kamata a bi.
To kan wannan batu za a kira a bayyana ra'ayi yau. Yaya kuke ganin irin waɗannan zarge-zargen, musamman ma tsakanin wasu mata da na gaba da su a wuraren aiki a Najeriya? Kamar yadda aka sani dai, lambar da za a kira ita ce 2098-6850. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin da kasa ba kasawa ba, wanda Suleiman Barma ke gabatarwa, inda yau shirin zai kammala tattaunawa da malama Fatima Mali, mai koyar da sana'o'in hannu. Amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A jawabin da ya gabatar a daren jiya Talata a taron hadakar majalisun dokokin kasar, shugaban Amurka Donald Trump ya kara matakin sabon harajin da ya sanya wa kasashe abokan cinikayya Amurka, ya kuma yi alƙawarin cewa za a ga ƙarin harajin nan gaba. Sauran kasashe sun yi amfani da haraji don alfanansu shekaru da yawa. Yanzu mu ma lokacin mu ne, a cewar Trump a jawabin nasa na farko a gaban majalisar dokokin Amurka, wa'adin shugabancin sa na biyu. Kalaman shugaban daina zuwa ne bayan da ya sanya harajin kashi 25 cikin 100 akan kayayyakin da manyan kasashe abokan cinikayyar Amurka guda biyu, wato Canada da Mexico, ke shigar da su kasar. Ya kuma ninka haraji jan kashi 10% akan kayayyakin da ake shigo da su Amurka daga China zuwa kashi 20%. China dai ita ce babbar kasar cinikayyar Amurka ta uku a duniya. A jiya Talatar, 'yan majalisar dattawan Amurka Elisa Slotkin ta ce kasar na bukatar sauye-sauyen da suka dace, kuma ya kamata Amurka ta taka rawar gani wajen jagorantar kasashen duniya, a yayin da ta mai da martani akan jawabin da shugaba Donald Trump ya yi a taron hadakar majalisun dokokin kasar a madadin 'yan jam'iyyar Democrat. Slotkin ta ce ya kamata farashin abubuwa kamar abinci, gidaje da kula da lafiya su sauka, kuma Trump bai da wani kwakwaran tsari na tunkarar matsalar. Ta ce manufofin tattalin arzikin gwamnatinsa za su yi mummunan tasiri ga Amurkawa a kowane bangare na rayuwarsu, ciki har da tashin farashin kayayyaki saboda ƙarin haraji da takaddamar cinikayya, ƙaruwar basussukan da ƙasar ke ci, da kuma yiwuwar durƙushewar tattalin arziki. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yammacin jiya Talata cewa ya samu wasiƙa daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, mai cewa Ukraine ta shirya ta hau teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen yaƙin da Rasha ke yi da Ukraine ɗin tsawon shekaru uku kenan. Yadda Trump ya bayyana wasiƙar ya je daidai da abin da Zelensky ya rubuta a shafin sada zumunta a jiyan, inda ya ce a shirye Ukraine take ta tattauna ba tare da ɓata lokaci ba, kuma zai yi aiki a ƙarƙashin jagorancin Trump don cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Zelensky ya ce ya yi da na sanin muhawara mai zafi da ya yi da Trump a fadar White House a ranar Juma'ar da ta gabata, kuma har yanzu yana a shirye ya rattaba hannu akan yarjejeniyar ma'adanan ƙasa da Amurka. Sojojin Sudan ta kudu sun kewa gidan mataimakin shugaban ƙasar a babban birnin ƙasar a yau Laraba, kuma an kama wasu abokan hulɗarsa da yawa bayan da wata kungiyar 'yan bindiga da ke da alaka da shi ta mamaye wani sansanin soja da ke arewacin ƙasar. Bashar, wanda adawar siyasarsa da shugaba Salva Kiir a baya ta kai ga janyo yakin basasa, ya faɗa a makon da ya wuce cewa korar wasu daga cikin abokan hulɗarsu daga makaman gwamnati na barazana ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma tsakaninsa da Kiir a shekarar 2018, wadda ta kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi har mutane sama da 400 suka mutu. Mataimakin babban hafsan sojan kasar General Gabriel Duop Lam, wanda shi ma makusancin Mashar ne, an tsare shi a jiya Talata saboda fadan da ake yi a arewacin kasar, yayin da aka kama abokin hulɗar Mashar kuma ministan man fetur Piotr Kang Chol da iyalansa da kuma masu tsaransa a yau Laraba. Ba a dai bayyana dalilin kaman ba.
Kwarin dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, zargin cin mutunci a badalance da sanata mai wakiltar kogi ta tsakiya Natasha Akpati-Addougan take ma shugaban majalisar dattawa sanata Goodswill Akpabio na da dauki hankalin 'yan Najeriya a zaman majalisar na yau Laraba. Shugaban majalisar ya karyata zargin da ake masa. Daga Abuja, Hawa Umar ta hada mana wannan rahoton.
Yayin da takaddama tsakanin shugaban majalisar dattawan Najeriya Goodswill Akpabio da 'yar majalisar dattawan daga jihar Kogi na Natasha Akpoti ke ci gaba da daukar hankalin mutane, jama'a na ci gaba da fadin albarkacin bakin su. Wannan ya kai ga har wasu kungiyoyi sun yi zanga-zanga a gaban majalisar na neman shi Akpabio ya ajiye mukamin sa. An samu bambancin ra'ayi a tsakanin 'yan majalisar, inda akasarin su ke mara baya ga shugaban majalisar, amma wani sashe na majalisar sun zabi su yi shiru ba tare da nuna goyen baya ga wani bangare ba. Mai kungiyoyin kwadago ke cewa ne kan dambarwar, Comrade Nasir Kabir na NLC ya ce abin takaici ne.
Ya fito ya kare kansa, ba maganan ya fito yana wasa da hankalin mutane bane, ya shiga hankalinsa. Majalisa ba gurin wasa bane. Su zo su wa kasa aiki, su tabbatar da cewa yunwa da talauci da abubuwan da ya addabi al'umma shi ya kamata a bi. Ba maganan wayannan ruɓa-ruɓan abubuwan da yake kawa da kuma rashin gaskiya da rashin ruƙon amana shi zai tafiyar da kasar nan gaba. Majalisa sun zama an shinshata, ka duba yadda shugaban kasa yake cin karansa ba babbaka, ba wanda ita fitowa ya nuna masa cewa ba a yi daidai ba. Muna nan muna zuba ido ko mun faɗa matsayin mu na ƴan gwagwarmaya, mun yi tirda abin da ke faruwa. Kuma shugaban majalisa ya shiga tetayinsa ya daina wasa da hankalin al'umma. Mun yi tirda shugaban majalisa, kuma mun yi tirda abin da ke faruwa a majalisa, kuma shugaban majalisa ya shiga tetayinsa.
Ita ma ƴar gwagwarmayar kare martabar mata a Arewa Hajiya Maryam Mamman Nasir ta ce hakan karan tsaye ne ga demokradiya.
Wannan kawai ya nuna mana cewa ba demokradiya muke yi a ƙasar nan ba. Saboda me demokradiya, mulki ne na al'umma saboda al'umma, wanda al'umma su suke. To amma mazan Najeriya sun nuna cewa mulkin demokradiya nasu ne saboda kansu suke. Mu mata da muka haife su, muke fitowa muke zaɓar su, basu dauke mu a bakin komai ba. Duk abu al'amari idan aka ce na mace ne a Najeriya, to wallahi sai an dukufar da shi. Duk inda zaki zagaya in dai mace ce, sai kin ga inda za a kawo mata cikas a harkarta. Kuma tsoro ya hana ta fito ta yi magana. Babu wani abu na ci gaba da ake, duk abin da in dai ci gaba ne ba za a yi shi ba. Ki duba amma ki duba ki ga mutanen da suke majalisar, ita kanta majalisar dattawan su waye a gurin? Rubabbu ne fa wanda ba su san abin da suke ba fa. Rubabbun mutane aka kawo aka saka mana a gurin. So ba zancen demokradiya a Najeriya, wallahi tana demokradiya ta zama tsori a Najeriya wallahi. A dai halin da muke ciki ba demokradiya ake ba. Shashanci ake yi kawai da zaman banza da cin kuɗi.
Yanzu dai za a ci gaba da sa ido kan wannan dambarwar da ke neman karkatar da hankalin majalisar daga aikin tsara dokoki zuwa kariyar kai da sukar juna kan zargin laifukan rashin da'a. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To gaida Hawa Umar da wannan rahoton. To kamar yadda muka ce a kan wannan batu na zargin shugaban majalisar dattawan Najeriya da yunkurin kwartanci, za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi yau. Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta damka.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke bankwana da Fatima Mali mai aikin waye kai da bada horon sana'o'in hannu a jihar Maradi.
Gurgunta ba ciwo bane, ba wata matsala bace ta rayuwa, halitta ce cikin halittun da Ubangiji ya maka, yana iya rage maka wasu.
A jihar Bauchin Najeriya, masu bukata ta musamman na korafi kan rashin samun aikin yi, yayin da masu sana'o'in hannu daga cikin su ke kokawa da rashin ciniki.
Irin wannan abubuwan wanda aka yi modernizing ɗinsa na zamani, irin sake-saken su fulawa taka, irin room freshener din nan da kuma jakukkuna da sauransu, duk sun dawo sun kokoya mana, amma labai in kai abin masu sayan shi ne a yi.
Kamar yadda aka ji a makon da ya gabata, shirin na ƙasa na ci gaba da tantaunawa da Fatima Mali mai bada horo a fannin sana'o'in hannu da ayyukan faɗakarwa a gundumar da ƙwaro da ke jihar Maradi a jamhuriyar Nijar. Wannan mata ta yi karatun boko zuwa aji na uku na sakandare matakin farko, kafin daga bisani ta mai da hankali wajen irin waɗannan ayyuka. A kashi na ƙarshe na hirarsu da Mansur Sani, Fatima ta jaddada mahimmancin karatu da sana'a a rayuwar masu tawaya, saboda haka ta nanata kira da kada su bari a mai da su 'yan kallo a sahun jama'a.
In ka samu ranka wannan, to babu abin da zai sare maka gwiwa, kuma ba ka wahala a rayuwarka. Za ka shi kanka kamar kowa, wannan kasala rauni ne na shiki, ba na zuciya, raunin zuciya shi an matsala. Wanga lokaci wanda ka ga yana bara, to ko da ƙawahon gare shi zuciyar shi matattaci, ko bakin ƙofarka ka zo ka aza dan tebur ɗinka, bakin gwalgwado Allah maka riha asiri, ga makarantu nan na ayyuka hannu kala-kala. Ga sanan ga kungiyoyi nan suna tallafawa bakin gwalgwado, kenan ai sai a ce alhamdulillah.
Wanda da wasu wani sako gana kasar su ƴan uwanki maza ko mata,
su jajirce ma rayuwa, su hidda ma ran su kasala, su ba zuciya su ƙarfi, su mai da kansu mutane kamar kowa. Gani duk cikin rayuwar gurgunta abu guda ne a ce ruga da gudu ce ne, shi ɗaya ne an matsalaka. Menene ka fasa a rayuwa? Ƴan uwana, dan Allah da Annabi, mu hidda makan maka sala. Gurgunta ba ciwo bane, rauni ne na jiki, ba wata matsala bace ta rayuwa, halitta ce cikin halittun da Ubangiji ya maka, yana iya rage maka wasu. Kenan bai kamata ba ka yi dogaro da wannan raguwa da ka samu ka maida ta abun ci baya na rayuwa, ka maida kanka mutum kamar kowa, ka nemi na kanka, ka ruha ma kanka asiri, ka ruha ma ziri aka asiri, raba kanka da barace-barace, ka bar kanka da dauda, ka bar kanka da yunwa, dan kawai dai a dauka a baka. Saboda ni ka ruha ma kanka asiri, tai ka tsabtace jikinka, ka nemi sutura ka mai kyau da abin ganka, ka wanke, ka shigo al'umma, ka yi rayuwarka, ka nemi dattire da kada inda ake aika, a rage mutuwar zuciya, a ruha ma kai asiri, ƴan uwana, guragu da makahi da sauransu.
To daga Maradi za mu je jihar Bauchi, inda na ƙasassu ke fama da matsalar rashin samun aikin yi, duk kuwa da cewa da dama daga cikinsu sun yi karatu izuwa matakin diploma. Haka suma waɗanda suka dogara da sana'o'in hannu don kare kansu daga ƙasƙanci ba sa samun ɓatar da abubuwan da suke ƙerawa, lamarin da ke tilastawa wasu daga cikinsu tara hannu a kan titi, duk kuwa da cewa sun yi amanna bara ba abu bane da mutum zai mayar da shi sana'a. Kamar yadda ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane ya shaidawa Abdulwahab Muhammad.
Sunana Abdullahi Usman, kuma ni haifaffen karamar hukumar Toro ne da ke jihar Bauchi. Na ɗan taɓa karatu har zuwa matakin diploma, na kammala tun shekara 7 zuwa 8 da ya wuce, amma har yanzu ban samu abin yi ba da zan samu in dogaro da kaina. Dukkan wata hanya da ya kamata in bi domin ga na samu wannan aikin, gaskiya abin ya ci tsira.
Ya ci tura kamar yaya?
Har kungiyoyi muna tare da su, irin namu na masu bukata ta musamman, mun bi ta hanyar wayannan kungiyoyin da irin rubuce-rubuce da ya kamata. Don ko a yanzu irin rubuce-rubuce da shugabannin kungiyoyinmu suka yi na jiha da sauransu, duka an tuttura su duka inda ya kamata, amma Allah bai abin ya gagara. Kamar yadda na gaya ma, na rike sakatare na kungiyar shi wannan National Association of the Blind na karamar hukumar Toro har na tsawon shekara 8. Bayan haka yanzu haɗaɗɗiyar kungiyar da ake kiranta JONAP na dukkan wasu jinsi na masu bukata ta musamman, a yanzu haka ni PRO ne na wannan kungiyar na karamar hukumar to koda yara da muke kokarin mu tura su wannan makaranta duk wani yaron da ka tabo shi sai kaga suna nuna maka to ku da kuka yi karatun ma ba ku samu abin yi ba balle mu yanzu da kuke kokarin ku tura mu mu je mu yi karatun to abin gaskiya na karya mana gwiwa akan haka
matsala daga ina ne yake
matsalan gaskiya daga gwamnati ne kamar ni yanda na baka misali da kaina har ga Allah iyayena sun yi kokari na yi karatun nan daga matakin primary har zuwa secondary school dan da na kammala sai na so in tafi gaban amma abin ya gagara da karshe ranka ya dade wallahi sai da na fara yin bara kamun na samu daman kammala wannan diploma da na ga yama in aka bada hutu in fita in je in yi bara in tara kudin da zan dawo in biya makaranta school fees na makaranta kuma da kudin abincin da zan ci a makaranta haka na samu dama na kammala dan baran ba wai muna bukatan yin ta bane wallahi ranka ya dade mun tsani baran mu karan kan mu ba ma bukatan mu yi ta amma ya zama mana dole ne kuma kana ganin ka kammala dan ka samu abun dogaro da kanka amma abin ya gagara
fannin karatun menene ka karanta
na karanci social development course din da nake sai ace mana mu yi irin mu samu sana'o'i na irin handcraft na abubuwa da sauransu shi ma wannan nayi shi ina da certificate din nashi na tsawon shekara daya inda muke irin koyon sake-sake irin su kujeru da filo da sauran abubuwa baicin haka akwai yan uwanmu da aka tura Lagos suka je suka yi irin wannan abubuwan wanda aka yi modernizing dinsa na zamani irin sake-saken su flower bataka hada su irin room freshener din nan da kuma jakukuna da sauransu duk sun dawo sun kokkoya mana amma Allah bai in kai abin masu sayan shi ne a yi da kuma kayayyakin yin wayannan sake-saken suna da tsadan gaske duk in kai ka hada ka gaya ma mutum kudin to sai ka ga gaskiya ba mai tinkaran ka ya tsaya
masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Abdullahi Usman da Fatima Mali da wakilan muryar Amurka Mansur Sani a Maradi da Abdulwahab Muhammad a Bauchi sai producer Julie Lazarus Grisham ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke cewa a huta lafiya
to a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin waya a kira a bayyana ra'ayi kan zargin da yar majalisar dattawa mai wakiltar kogi ta tsakiya sanata Natasha Okpoti-Odogan ke ma shugaban majalisar dattawan sanata Godswin Okpabio cewa yayi yunkurin neman ta shi kuma ya kareta zargin ya biyo bayan bukatar ta canza wurin zama a majalisar yaya kuke ganin irin waɗannan zarge-zargen tsakanin wasu mata da na gaba da su a wuraren aiki da sauransu musamman a Najeriya lambar da za a kira ita ce 2-2-9-6-6-5-0 to da alamar akwai kira daga Bauchi wake kan layi a Bauchi
Muna tare da Malam Ibrahim
Shugaba. Muna jinka.
Yawato.
To da alamar layin ka da matsala. Yanzu bari mu koma kwanta gora. Wake kan layi a kwanta gora?
Ka Allah masi kana magana da injiniya mai gero mai kici kwanta gora jihar Niger. Allah masi.
To muna jinka.
Gaskiya kalamasi ya dace su dan majalisa mu yi musu nasiha saboda majalisa ba wurin wasan yara bane ya dace su kama kansu su san abin da ya kai su majalisa bai dace aya take nake majalisa ba an ce da tije a majalisa da tije an kace to irin wannan abubuwa bai dace ana so majalisa ba kalamasi ya dace gaskiya su aka fi kamun laidi
to mun gode da shawarar da ka bayar bari mu je mu nasarawa shafale
Assalamu alaikum sunana Shafa ne kace magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Ibrahim barka dai
Barka da waraka muna jin ka
Malam Ibrahim wannan majalisar nan fa an ce na dattawa ne wannan mutum in yana da gaskiya ya fito ya kare kansa in bai da gaskiya kuma kafin ya kare kansa ma sai ya sauka ya bar wannan kujerar saboda ba za ta iya mishi kanya ba, ai ta ce akwai katin da suka yi tsayi da shi, saboda haka dole ne a tsaya da gaske tsayin daka a duba wannan magana, don sun maida mu kamar yara kawai Najeriya, suna lalata mana kasar nan kawai, saboda haka ya sauka a yi bincike nuna da laifi a cire shi a tsige shi kawai a canja wani tashi lafiya.
To mun gode Shafale, har yanzu dai muna Nasarawa, wake kan layi a Nasarawa.
To alhamdulillah alhamdulillah, muna tare da kan malamin likita radio da nan karamar hukumar domin ta Nasarawa.
To muna jin ka.
To alhamdulillah, to gaskiya wannan kazantar labari gaskiya ba shi da daɗi, musamman daga ainihin majalisa ta dattawa, wanda ita majalisa ce wanda ana ta kamar ita a fadin kasa, saboda haka da yake a ce ana cikin irin wannan yanayin ba, kuma gaskiya ra'ayi na shine in dai har abin gaskiya ne to zai fi kyau a yi bincike, kuma bai kamata ana cikin irin wannan kalmomi yana fita daga bakin dokta ba, ya kamata su tsaftace wannan majalisa din ya kasance abubuwan da suke da shafi abin da zai zama da kazanta duniya tana ji irin wannan ba, gaskiya zai kyau a yi bincike, inda gaskiya ne to ya janye saboda ya samu tufa, kuma su daina irin wannan abu, a daina ganin wannan abu mai kama da haka.
To mun gode da shawararka. Daga Nasara kuma bari mu je Gashuwa, wake kan layi a Gashuwa.
Muna magana da Sadiya mai gidan sauro Gashuwa.
Muna jin ka.
Ya kamata majalisa ta dattawa ta dinga abin da kamata, bai kamata majalisa tana yin haka, an haka ta shugabanni ne, ya kamata su tsaya su bi doka yadda ya kamata. Shine ainihin da talakan Najeriya za mu gudaɗi a kan haka, amma su da kansu wannan abin mai amfaninsa, ya kamata su tsare gaskiya da amana da abin su jagorar su jama'a. Shine magana ta ni ne Sadiya mai gidan sauro Gashuwa, Yobe State.
To Malam Sani, mun gode daga Gashuwa, bari mu je Taraba, wake kan layi a Taraba.
Eh, suna tare da Bukar mai kyakkyawa daga Marabancin.
To Malam Bukar, muna jin ka.
Alhaji da gaskiya bai kamata wuri kaman majalisa da aka ce da tsawa ba a hauta, sai an ce dukkan dare gaskiya mutum ya kirki ne. To a yi da abin da ya dace da abi cikin kwari a gane mai gaskiya, kuma ba shi gaskiyansa, sashi lafiya na gode.
To mun gode sosai da wannan shawara taka. Bari mu ketara jamhuriyar Niger, wake kan layi a Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Magana Umma Malam Ali Dufan Club Wani Arewa Dogon Dutse. To ni ina gani Najeriya suna fuskuwa demokaraɗiyya karan tsare, abin na saboda mai gana ana fi wannan ba da daidai ba, ya kamata a koma shawara a cikin daidai ta da gode ya mai ka Umma Malam Ali Dufan Club Wani Arewa Dogon Dutse ya hore ni.
To mun gode da shawararka, bari mu je Adamawa, wake kan layi a Adamawa.
Dauda daga karamin hukumar Minista daga jihar Adamawa.
Muna jin ka Malam Dauda.
To wannan majalisa namu kuma sun dade ma irin wannan abu yana faruwa yanzu ne a serious state. To ai amma tsauraran bincike za a yi akan wannan abu, Allah kuma ya dada tsora musu asiri, Allah kuma ya karbi haƙƙin talakawa hannunsu.
Yawa, wato dai zargi ne, dai har yanzu ake zargi ne da dukkanin bangarorin, ba wanda ya san.
Amma za a tsauraran bincike.
Yawa.
Bincike za a yi kai.
To mun gode da
Allah.
Mun gode da shawararka. Yawa, mu ma mun gode. To bari mu koma Kaduna, wake kan layi a Kaduna.
To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
Malam Ibrahim, muna jin ka.
To ni zan ce wai in ba rami ne kawo maganar rami, bai kamata a ce majalisa ta dattawa kuma a gaba dattaku ta tare da su, kuma ita ma wannan sanata ni ina ganin laifinta, me yasa wannan abu ya faru tantini amma ba mu ji ta yi irin wannan korafin ba, har sai da aka taba ta aka ce ta canza gurin zama sannan za ta fice wannan magana. Abin dai da ya fi kamata a tsaya a bincike na gaskiya, a shin ya aikata wannan laifi da take zarginta da shi koko bai aikata ba, in bai aikata ba a ba ta laifi, in kuma ya aikata a ba shi laifi, kuma ni ma ina goyon bayan ya sauka daga kan kujeran shi don a samu a binciken da ya kamata. Na gode.
To mu ma mun gode. Har yanzu dai mu makale a Kaduna, wake kan layi a Kaduna.
Abubakar Malam nan cikin Kaduna, a karamar kuma da kuma zuwa Kaduna.
To Malam Abubakar.
To alhamdulillah, mu dai tsakani da Allah ba ma ji irin wannan abu. kasashen kamar yadda yake faruwa a Najeriya kuma idan a kasashen waje hakan ya faru ana mutum na soka da haima an ce soka ba ya kamata ya soka gudanar da bincike na hakika ko ba sa rai to shi ne wannan gaskiyar lamari hakan ne zai sa mu ga ana adalci amma idan irin wannan yana faruwa shi ana ganin manya ana shutukurin da kaga gaskiya ba a kafara a irin wannan abubuwa a kasar Najeriya ba. Allah ta gudanar da bincike na hakika kasar Najeriya da kuma malam tare Allah ta kasance da mai godiya.
To mu ma mun gode Kaduna dai ɗan Kaduna sun rike mana kafa muna jin ka waki kallai. Kaduna to wake kallai ko ina ne ma wake kallai yanzu
Malam Ibrahim kana magana da dan Asaba mai fata daga Yauru State
muna jin ka
to wannan kit na Natasha ya kamata gaskiya a bi mata kadin wannan zargi da take ba wannan bawan Allah a je kotu kowa ya fidda nashi hujjoji na ji mata yi kira ga kafar sadarwa ta MTN cewa ta hidda wannan bayani da suka yi da shi a ba ta dama a kare mata mutuncin don Allah saboda irin haka ya sha faruwa a Najeriya amma ba ana taushe ma mata nasu haƙƙi a ba ta dama a bi mata kadinta wannan shine ra'ayina a yi mata uzuri don Allah a yi bincike tsakani da Allah duk wanda bai da gaskiya a bashi rashin gaskiya a ba mai gaskiya gaskiya fata za ku tashi lafiya.
To mu ma muna ma wannan fatan bari mu je mu Bauchi Yakuba wake kala ya Bauchi.
Muna da rada a Alhaji Sulemi Disko bakin kasuwar Gambaki karamar hukumar Katagum Azare jihar Bauchi.
Muna jin ka.
Da muna kan hanyar Abuja na kama ko ban ji a kan Maiduguri da ake yawo.
Yawa ana so ne a ji ra'ayin masu saurare kan wannan zargi da Natasha Senator Natasha mai wakiltar Kogi ta Tsakiya ke ma shugaban majalisar dattawan Najeriya cewa ya yi yunkurin neman ta. Shi yasa yake mata wasu abubuwa haka kamar bai mata da kyau da yake bai ga fuska ba a majalisa. Menene ra'ayinka?
To a game da wannan tsarin aikin majalisa kenan? To gaskiyar magana shine kamata su kula da harkar talakawa in dai suka sa talaka a gaba ba kansu ba ko shi zai gyaru a majalisa amma in ya zama na san kansu ne ta samun irin wannan matsaloli.
Wato
dan dan Allah dan Annabi tun da muka zabe ku muka tura su ya kamata.
Wato alhakin talaka ne ke bin su. to mun gode da ra'ayinka mun gode ma kowannen ku da ya bayyana ra'ayinsa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta gaji.
A jawabin da ya gabatar a daren jiya Talata a taron hadakar majalisun dokokin kasar, shugaban Amurka Donald Trump ya kara matakin sabon harajin da ya sanya wa kasashe abokan cinikayyar Amurka, ya kuma yi alƙawarin cewa za a ga ƙarin harajin nan gaba. Sauran kasashe sun yi amfani da haraji don alfanansu shekaru da yawa, yanzu mu ma lokacinmu ne, a cewar Trump a jawabin nasa na farko a gaban majalisar dokokin Amurka a wa'adin shugabancinsa na biyu. A jiya Talata, 'yar majalisar dattawan Amurka Elisa Slotkin ta ce kasar na bukatar sauye-sauyen da suka dace, kuma ya kamata Amurka ta taka rawar gani wajen jagorantar kasashen duniya, a yayin da ta maida martani akan jawabin da shugaba Donald Trump ya yi a taron hadakar majalisun dokokin kasar a madadin 'yan jam'iyyar Democrat. Ms. Slotkin ta ce ya kamata farashin abubuwa kamar abinci, gidaje da kulawar lafiya su sauka, kuma Trump bai da wani kwakwaran tsari na tunkarar matsalar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yammacin jiya Talata cewa ya samu wasiƙa daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky mai cewa Ukraine ta shirya ta hau teburin tattaunawa domin kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi da Ukraine ɗin tsawon shekaru uku kenan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safi idan Allah kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tayani gabatar da shirin, da producer mu Julie Resignation, da kuma engineer mu na yanzu Carl Stalin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.